Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 17 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
A jiya Litinin jami'an Ukraine sun faɗi cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin makamai masu linzamin da Rasha ta harba akan wani bene a birnin Dnipro ya kai akalla 40. Masu tsauran ra'ayin addinin Islama sun sace akalla mata 50 a yankin arewacin hamadar Burkina Faso a makon jiya a cewar jami'an yankin. A kasar Congo kuma a jiya Litinin masu zafin kishin addinin Islama suka dauki alhakin kai wani harin bom a wata coci a gabashin kasar yayin da hukumomi suka ce adadin waɗanda harin na ranar Lahadi ya kashe ya kai akalla 14.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa ƴan jamhuriyar Niger ta ci gaba da kokawa kan ƙarin kuɗin data da kamfanonin sadarwa na ƙasar suka yi.
Wannan family gwamnati ya diba muna tattauna a gani yadda za a yi a hukumar mataki cikin wannan al'amari. Talakawa ne ake kowa ke dauka abu yana amfani da shi a kuma a ce haka za a yi haka za a yi.
Bayan nan kuma za ku ji cewa masana a Najeriya sun yi kira ga masu kada kuri'a zaɓe mai zuwa da su zaɓi shugabanni na gari.
A farfarewar shugabancin fitijan wani rashin samun shugabanci na gari shi ne duk janwo wannan, amma da ka samu shugabanci na gari kowa iji ba a take masa haƙƙin nasa ba, kowa iji ba ya fuskanta wata barazana, shi kenan za ka kira kowa kuma izo kuma ka sa kowa abin da kake so kuma iji mutane su zauna lami lafiya.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokoto take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A jiya Litinin jami'an Ukraine sun faɗi cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin makamai masu linzamin da Rasha ta harba akan wani bene a birnin Dnipro ya kai akalla 40. Yayin da jami'an aikin ceto ke ci gaba da duba baraguzan gine-gine da fatan gano waɗanda suka tsira. Gwamnan yankin Dnipro Proptex Valentin Reznichenko ya bayyana a shafukan sada zumunta cewa harin ya jikkata mutane 75 kuma ba a san inda wasu su 30 suke ba. An dai iya ceto mutane 39. Masu aikin ceto sun yi amfani da cebur da manyan karahunan daga kaya don kwashe tarkace a jiya Litinin. A hankali suka yi aikin suna fatan gano wasu da suka tsira. An kai harin ne a ranar Asabar da abinda rundunar sojan saman Ukraine ta bayyana a matsayin makami mai linzamin KH-22 da aka harba daga yankin Kursk na kasar Rasha. Jami'an sojan sun ce sojojin saman Ukraine sun harbo makamai masu linzami 21 daga cikin 33 da Rasha ta harba a ranar. Amma Ukraine ba ta da makamin kare makami mai linzamin KH-22. Masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama sun sace akalla mata 50 a yankin arewacin hamadar Burkina Faso a makon jiya a cewar jami'an yankin. An sace mutanen ne a ranakun 12 da 13 ga watan nan na Janairu a tazarar kilomita 15 daga birnin Arbinda da ke lardin Sum a cewar Laftanar Kanar Rudolf Sargo gwamnan yankin a wata sanarwa. An sace matan ne a lokacin da suka je wajen gari ɗibar 'ya'yan itacen jeji a cewar sa. Rikicin 'yan ta'adda da ke da alaka da Al-Qaida da kungiyar ISIS ya mamaye Burkina Faso inda ya yi sanadiyar kisan dubban mutane, wasu kimanin miliyan 2 kuma suka rasa matsugunansu a kasar da ke yammacin Afirka. Gazawar gwamnatocin da suka gabata na kawo ƙarshen rikicin ya haifar da ɓacin rai, ya kuma janyo juyin mulkin soja har su biyu a shekarar 2022. A ƙasar Congo kuma a jiya Litinin masu zafin kishin addinin Islama suka ɗauki alhakin kai wani harin bom a wata coci a gabashin ƙasar yayin da hukumomi suka ce adadin waɗanda harin na ranar Lahadi ya kashe ya kai akalla 14. Kungiyar ISIS da kafar yada labaranta ta Amaq sun fitar da wata sanarwa mai cewa mayakan kungiyar sun dasa wani bomb a cikin wata cocin Pentecostal dake Kasindi suka kuma tada bomb din a lokacin da jama'a ke addu'o'i sojojin Congo su sani cewa ci gaba da kai harharan da suke yi akan ƴan mujahidin ba zai kawo musu komai ba face asara da koma baya a cewar sanarwar kungiyar mayakan sun yi ikirarin cewa bomb din ya kashe kristoci 20 amma a jiya litinin hukumomin Congo sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 14 wasu akalla su 63 kuma suka jakata to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC
an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude tsakar rahotannin mu A jamhuriyar Niger matakin kara kudin datar internet ya haifar da damuwa wajen jama'a musamman masu amfani da yanar gizo wajen gudanar da harkokin su na yau da kullum saboda haka sun yi kira ga kamfanin wayar tafi da gidanka da hukumar da ke sa ido akan sha'anin wayar sadarwa su dubi wannan lamari da idan rahama wakilin murya Amurka ya mai Sulam Mumunu Barma ya aika mana karin bayani
kamar yadda kamfanonin wayar sadarwa suka sanar ta hanyar sakon text din da suka aikewa masu amfani da layin wayar tafi da gidanka a farkon watan nan na Janairu sabon farashin datar internet ya fara aiki a ranar Lahadi 15 ga watan da muke ciki inda aka lura da karin kashi 50 zuwa 70 daga cikin 100 matakin da ya jefa dimbin mutane cikin halin zulumi ga wasu mazauna birnin Yamai da na tuntuba kan wannan lamari
talaka da ke cikin taji yo Allah ya sa yana sami dan uwan shi da a Amurka waya yana sauraron shi ta WhatsApp dalilin internet kuma yo a zo a ce wannan internet an karama ta kashi nawa saman 100 don haka zan diba shi
a ya zan kamar jini da tsoka saboda a yau internet din na in baka da ita zaka ji kawai cikin kanka da akwai wani abu wanda ya rage maka
shugaban kungiyar Rapdap ta matasa masu aiki da yanar gizo Awal Umaru Ibrahim na da damuwa akan koma bayan da matakin zai haddasa wa harkokin matasa
yo mun kun duba kasan mutum Niger mutane kalilan ne suke iya kashe dala 100 da tini kenan waga doka da an ka kara kudin na internet za ta iya kawo cikas tunda wasu matasa suna unwani da yanar gizo don su yi sai da saidawa
kusan komai na sha'anin karatu a yau musamman a jami'o'i kan gudana ne ta hanyar internet sabili kenan dalibai ke korafi da karin kudin data
tunda yau duk wani dalibi da yake etude superior karatu mai zurfi zaka same shi yana yawan yin research akan abin da ya shafi karatun shi dan haka wannan tsari bai mana ba abu bane da zai gyara mu sai mai maido mu baya
mu in san samu ne gwamnati ya diba muna tattauna a gani yanda za a yi a ga kuma na mataki diskan wannan al'amari talakawa ne ake kowa ke dauka abu yana unhani da shi a kuma a ce haka za a yi haka za a yi
kamfanonin wayar sadarwa a sakon text din da suka tura wa jama'a sun danganta karin farashin da abinda suka kira sabuwar dokar kayyade kudin internet da hukumar zuba ido akan sha'anin yanar gizo wato RCEP ta kafa to sai dai wani jami'in ta Malam Tahiru Masaudu ya nisantar da hukumar ta RCEP da hannu a wannan lamari
la loi 2018-45 portant réglementation des communications électroniques au Niger prescrit la liberté de fixation des tarifs par les opérateurs
yana mai cewa dokar shekarar 2018 ta baiwa kamfanonin wayar sadarwa cikakken yancin kayyade farashi saboda haka babu hannun a wannan kari abin da ya faru shine bincike ne da muka gudanar ya bamu damar gano cewa kamfanonin waya na yawaita fakewa da tsarin bonus da nufin kiran kasuwa a yadda abin ya tsananta ba za iya fayyace zahirin wailar da kamfanonin ke toyawa ba ballantana a san girman cinikin da suke samu sannan ba a san nawa ake tatsar masu amfani da waya ba idan aka ba su bonus shi yasa muka buƙaci su koma kan hanya amma babu inda RCEP ta umurce su tsawala farashi
RCEP na aucun pouvoir a fixer les tarifs publics à la place des opérateurs
ganin yadda jama'a ta fusata akan wannan batu har wasu kungiyoyi suka fara kira a kauracewa sayan data yasa shugabannin hukumar RCEP da na kamfanonin wayar sadarwa suka gudanar da taron gaggawa a jiya litinin inda a ƙarshe suka sanar cewa sun fahimci juna a bisa sharaɗin kowane kamfani ya sake duba tsarin farashin da ya bullo da shi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaida Sulaiman mun bar mu da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10:12 na dare. Ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Birnin Lima na cikin shirin fuskantar wata sabuwar zanga-zanga ta nuna adawa da gwamnatin shugabar kasar Peru Dina Boluarte yayin da dabban masu zanga-zanga suka fara yin gangami a babban birnin kasar biyo bayan makonnin da aka kwashe ana tashin hankali. Masu zanga-zangar daga sassan kasar sun fara tafiya zuwa birnin Lima a ƙarshen makon jiya a kokarin su na ci gaba da yin matsin lamba akan hukumomin kasar duk da cewa an ayyana dokar ta baci don tabbatar da zaman lafiya. Akalla mutane 42 suka mutu a cikin makonni biyar din da aka kwashe ana dauke ba dadi tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro a cewar wani jami'in kungiyar kare haƙoƙin bil'adama na Peru. Magoya bayan tsohon shugaba Pedro Castillo da aka tambaki wanda aka kama ake kuma tuhuma da laifuffuka da yawa ciki har da yin tawaye bayan da yayi kokarin rushe majalisar dokokin kasar a watan da ya gabata yayi mulkin gaba gadi sun kafa shingaye akan titina da kone-kone sun kuma yi yunkurin afkawa tashoshin jiragen sama tare da yin gangamin jama'a da yawa. Rundunar 'yan sandan kasar Colombia ta sanar da kwace wasu tarin makamai ciki har da bindigogi da gurneti da bindiga mai sarrafa kanta mallakar 'yan tawayen kungiyar FARC da ta rabu. Kodayake 'yan tawayen Estado Mayo Central Dissidents sun yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a shekarar 2016 wadda kungiyar FARC ta rattabawa hannu. Sun amince da wata yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a kwanan nan da gwamnatin shugaba Gustavo Petro mai barin gado wanda ya yi alkawarin yin sulhu da kungiyoyin 'yan bindiga na Colombia. An kwashe tarin makaman da suka hada da bindigogi 33 bindigar M60 mai sarrafa kanta gurneti da harsasai sama da 30,000 da kuma kakin soja a cikin wasu motoci biyu da aka yi watsi da su a lardin Nariño da ke kusa da yammacin Colombia.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma za mu leka Najeriya. Masana na bayyana cewa sai 'yan Najeriya a dukkan sassa sun yi zaɓe na gari ba tare da la'akari da wani bambanci ba ne za iya samun cin gajiyar arzikin ƙasar mai yawa. Bayanan masanan da masu sharhi na zuwa ne gabanin babban zaben Najeriya a ranar 25 ga watan gobe kamar yadda jadawalin hukumar zaɓe ya tsara. Daga Abuja da rahoton da wakilinmu Nasiru Adamel Hikaya ya aiko mana.
Masanan na cewa duk matsalolin kasar da suka hada da na tsaro da kuncin tattalin arziki za su kawo ƙarshe idan masu zaɓe suka duba waɗanda suka cancanta kama daga mukamman zartarwa da na majalisa. Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ya ce kama daga jam'iyyar APC mai mulki zuwa PDP mai adawa ba sa marmarin duk sauye-sauye da aka samu a dokar zaɓe da za ta iya yi musu barazanar samun nasara kamar yadda aka faro tun 1999.
Tsoronsu shine wannan tsari ne da muke bi tun daga 1999. Da tara na kacaniya da magudi har yanzu a cigaba. Jam'iyyar APC ta ji tsoron cewa in ta bari aka yi wani gagarumin canji to kaman ta yi wa kanta tsakiyar da ba ruwa ne, wato kaman ta bude kofa ne ma 'yan adawa su kai da ita. Ita ma jam'iyyar PDP an ji take da karfi ta riga ta saba da wannan abu, su suna ganin cewa gara a cigaba da wannan tsari saboda haka ba wai maganar Buhari bane, a'a maganar su kansu 'yan siyasa ne da bururukan da suke da su da mukaman da suke so su tsaya da kuma mulkin da suke so cigaba da yinka ne akai.
Shi ma masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa ya ce da zarar talakawa sun kauce son zuciya suka samu daura jagorori na gari sun huta da kalubalen da yake cinyewa.
Kwarai kuwa ai komai farko yana da ƙarshe, duk tabarbarewa shugabancin cikin wannan rashin samun shugabanci na gari shine duk janwo wannan, amma da ka samu shugabanci na gari kowa iji ba a take masa haƙin nasa ba, kowa iji baya fuskantar wata barazana, shikenan zaka kira kowa kuma izo kuma ka sa kowa abin da kake so kuma yi. mutane su zauna lami lafiya.
Shugaban kwamitin amintattu na jami'ar kungiyoyin arewa Nasura Ashir Sharif ya ce duk matsalolin da ke addabar Najeriya na bayan tabarbarewar tsaro ne, da in an dau matakan da suka dace za a iya samun maslaha a sauran matsalolin.
A ce daga kowace local government a je a yi recruiting mutum 500 ko 1000, a ce jami'an tsaro ne za su kula da yankunan su, an gama a maida su karkashin jihohinsu, da ya rage wannan harkatar rashin tsaro sosai. Sannan ana kallon yadda gwamnatin nan ta dinga zuwa ta dinga karɓo bashi da ba a taɓa ci ba tun da aka kafa Najeriya. Sannan aka waka dinga ɗorawa mutane haraji kala-kala a ƙasar nan, kuɗaɗen ka kasa ganin su aikace-kace ga sunan ga aikin da aka yi da su.
A tabarun Dr. Kari, gwamnoni sun mamaye ƙarfin wannan zaɓe na 2023 kusan fiye da kowane lokaci, da har ƙungiyoyi suke kafawa na cimma muradunsu.
Dukkan gwamnoni sun yi kane-kane ne a siyasar jamhuriya ta hudu, kusan ma za a iya cewa sun zama su ne kadangaren bakin ciki, sun kakkame jam'iyyun sai abinda suka ga dama suka so su yi.
Wannan jamhuriya da ta hudu ita ta fi jan zare da samun shekaru 24, in an ma kwatanta da ta farko da ta yi shekaru 6, ta biyu ta yi shekaru 4, inda sojoji suka kifar da gwamnatin marigayi Shehu Shagari. Babban hafsan rundunar sojan Najeriya Laki Irabo ya ce sojoji na mara baya 100% ga gwamnatin demokuradiyya, da hakan ke kwaranye fargabar yin juyin mulki. Matukar 'yan siyasa suka gaza haɗa kai. Nasiru Adamu kayamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ai, jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba su da baki a Najeriya. Da jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba za su isa su buɗe baki su yi magana ba. Saboda me? Saboda sun kai mu da gaba da wahala zuwa ga halaka. Crisis da yanzu Najeriya take ciki yanzu, wa kawo shi? Ai, jam'iyyu guda biyu nan ne.
Ai, shi ne ma babban abin takamata don jihar Buhari ce. Idan Buhari ai tambele suka yi ba wani abu suka yi ba. PRP tana so ta yi amfani da wannan tambelen da ya yi, da kuma yanda ya wurgar da jihar Katsina ya barta cikin tsananin masifa, da yanda ya tsallake ya barta ya dawo bai ba gane ma me take ciki ba. Wasu ma don jin zafin shugaban ƙasan suke ƙara kawo mana ɓannatoci da hare-haren da ake yi don jihar shugaban ƙasa ce don ya yi wani abu.
Idan jiran Muhammadu Buhari ya yi laifi a ɗan jami'ar APC, bai kamata a shugaban ƙasar Najeriya. Idan dai za a ba Buhari laifi don yana ɗan jam'iyyar APC, to dukkan Najeriya ma za a ba shi laifi, inda shi ma na cikin Najeriya.
Kusan duk wani abin ci gaba da za ka tsaya ka duba ka gani, gwamnatin PDP ita ta kawo shi, kuma har yanzu sai dai a ɗora a kan abin da muka yi, wallahi. Amma ba a yi wani abu sabo. Ko jirgin ƙasar nan da ake magana waye? PDP ce.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri Full na Tsaka Mai Wuya. A wata tafiya da muka yi zuwa babban birnin tarayyar Najeriya, to Abuja, muka samu damar zama da 'yan takarar gwamnoni guda biyar na jam'iyyu daban-daban, domin jin ta bakin su game da takarar tasu da kuma ra'ayoyinsu game da 'yan takarar shugaban ƙasa na junansu, da kuma sannan matsaloli da suka addabi Najeriya din yayin da ake zuwa wannan zaɓe na shekarar 2023. Shi ne muke son mu kawo muku wannan muhawara da ta gudana tsakaninsu. Wannan 'yan takarar guda biyar sun hada da Muhammad Umar Bago, ɗan takarar gwamnan jam'iyyar APC a jihar Niger, da Haliru Jika, ɗan takarar jam'iyyar NNPP a jihar Bauchi, da Umar Ardo, ɗan takarar jam'iyyar SDP a jihar Adamawa, da Jamilu Jino, ɗan takarar PRP a Katsina, da kuma Sadiq Wali, wanda a lokacin da muka ɗauki wannan muhawara ɗin shi ne ɗan takarar jam'iyyar PDP a Kano, ko da yake daga baya an zo an canja shi da Muhammad Abacha. To, ba ta da ɓata lokaci ba, bari mu tsunduma cikin muhawarar tasu.
Kamar yadda nake, za mu yi kokari, muna da abubuwa da yawa da za mu tattauna, ba ta da ɓata lokaci. So nake in ji kowannen ku jihar sa tana da matsaloli iri-iri, kuma ya san abin da yake so yau jihar sai ya canja abubuwan da ke gudana. Bari in fara da kai, Alhaji Muhammad Umar Bago. Na san jihar ka tana fama da harkar tashin hankali da tsaro da sauransu, amma me babban abu guda biyu ko uku da kake so kai wa jihar Niger in ka ci zaben nan?
Assalamu alaikum. Ali Mustafa, muna godiya da wannan dama da aka bamu saboda mu ƙara amfani da wannan dama mu isar da sakonni zuwa talakawa wanda muke ikirari cewa suna bayanmu. Da farko, ibtila'i na rashin tsaro ya yi kakaka a Najeriya, kuma ya kakaka a jihar Niger. Saboda haka, in Allah ya bamu sa'a zaben ƙarshe,
in Allah ya yarda za mu sa ƙarfi sosai mu tabbatar an samu zama lafiya da idan Allah kuma bara mu tsaya haka ba muna mu har yanzu mun sa ana addu'o'i a ko ina saboda wannan abin ya fi ƙarfin mutum daya to malamai da iyaye da mutanen ƙasa duk su ta ma addu'a Allah ya ba mu zama lafiya
to
gaskiya jahar mu tana da abubuwa da yawa da suke bukata amma na farko shine za mu kara gyara tattalin arzikin kasar jahar Niger don Nigeria banga jahar da take da irin arzikin da Allah ya bamu ba to muna da na farko dukka dam da yake daukan ruwa mai bada lantarki a Nigeria na tabbata maka jahar Niger take a yanzu kuma har yanzu ba mu more wannan ba don Allah ya da za mu tabbatar cewa mun gyara tattalin arzikin kasar mu noma kuwa Niger ta fi kowace jaha girman fili a Nigeria mun Allah ya da za mu tabbatar mun raya gurin harkar noma don Allah ya da
sai kuma kana da hali mu da rika wanda kuma da naga muku ne a tsarin kullun da abokai me kuma abubuwan da suka
to rubin to nagode Allah jalilu rabbi shrali sadri ya wasru li amri wa ahli ubdati min shali yadu qabli da farko dai a matsayin na matashi wanda na fara siyasa tun daga gindin bisha zuwa yanzu har na kawo matsayin da nake mata da matasa su ne kashin bayan kowane al'umma ko gwamnatin demokradiya ne ko na mulkin mallaka wannan fafutuka ko yakin neman gwamna da nake yi ba ina yin shi da ka bane sai da na nemo kwararru wanda suka sa ita kanta jihar Bauchi a tasa suka tantance ta suka ga cewa menene matsalolinta jihar Bauchi tana da matsaloli da yawa amma matsalolin da yafi damun mu shine talauci kashi 70 na al'umman jihar Bauchi mata ne da matasa wanda ni kaina na samu kaina a cikin su kai kuwa jihar Bauchi jiha ce wanda take da ma'adanai kala-kala da hanyoyin kuɗin shigowa abu farko da zamu fara yi shine zamu diversify the source of IGR wato hanyoyin zamu buɗa mu fadada hanyar kuɗaɗen shigowa wanda jihar Bauchi za ta samu sannan yawon buɗe ido muna da gandun dajin yankari a jihar Bauchi wanda shi kadai ya isa ya rike jihar Bauchi an bar shi kara zube ba abin da ake yi dokan da ta yi shi shekara 60 da ya wuce har yanzu wannan dokan ne take aiki ba a canza ta ba ya kamata a mata garan bawul a kawo masu hannu da shuni wurin hanyar bude ido su zo su sa hannun jarin su a ciki
da kuma wani tashi ne yake da su da shi har kashi zai
okay to thank you na farko dai barin fada abubuwan da zan yi a Adama first zan yagi talauci na biyu zan yagi yunwa na uku zan yagi jahilci sannan na hudu zan yagi sata cikin gwamnati wayannan in kai su ka kare rigiman banditry insecurity na saboda sace-sacen nan da zambace abin nan duka ya sami asali ne daga wayannan abubuwa guda hudu daga talauci daga yunwa daga jahilci da kuma daga zamba wato sata cikin gwamnati in ka kare wannan ka kare wancan sannan maganan wai menene SDP za ta yi a Adamawa wai na ai jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba su da baki a Najeriya ko a ina ne gaba daya a kasar nan ai Adama tana cikin Najeriya da jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba za su isa su bude baki su yi magana ba saboda me saboda sun kai mu da gaba da wahala zuwa ga halaka crisis da nan ji Najeriya take ciki yanzu wa kawo shi ai jam'iyyu guda biyu nan ne don su ne suka rike da Najeriya da su kuma su ne suka rike da Adamawa jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ni nan ina cikin wanda suka fara jam'iyyar PDP
anan ne Imran Jino kamar da nake mata shi mun dan siyasa wannan ne karo da farko ke da kuma takarar gwamnati ko mi ya da mu ka sanar mun sai kuma tana fuskantar harkokin tsaro amma in ka zama gona mi za ka canza
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سرروا السلام عليكم babban abin da ke damun jihata yanzu shine magana na kalubalen tsaro wanda shine addabi duka jihohin arewa amma yafi bugun jihata domin ita ce nafi sani. Babban abin da muke so mu fara yi idan Allah ya bamu shugabanci 2023 shine mu ga yanda zamu fara rage radadin hare-haren da ake kawo ma al'umma jihar Katsina. Muga wani dabaru za mu yi amfani da technology, muga yanda za mu rage waɗannan abubuwan fasahohin zamani da ake da shi, za mu ga yanda za mu yi amfani da shi wajen magance tsaro. Shi daman tsaro yana da abubuwa waɗanda suke haddasa shi. Manyan abubuwan da ke haddasa tsaro akwai jahilci, akwai talauci da rashin aikin yi na matasa, da kuma taɓarɓacewa shi tattalin arziki na al'umma, da kuma baya, sannan kuma da maganan gudanar da shari'a ta adalci. So waɗannan abubuwa guda uku za mu yi ƙoƙari mu ga mun duba su, in muka duba su tsaro zai samu. Bayan mun yi wannan dole ne a tabbatar da maganan tsaro na abinci. Za mu fuskanci noma, ba noma na wasa ba, irin wanda ake da fatanya ba da wane ne, za mu duba mu ga duk ƙananan hukumominmu yanda suke yanki waɗanda irin arzikin da Allah ya sanya. Mu ɗauki misali yankin
kana ka tsana ne an sa akwai APC akwai PDP a wurin kuma jihar Buhari ce idan kana da sakin imanin cewa za ku yi tasiri.
Eh, shi ne ma babban abun takamata dan jihar Buhari ce idan Buhari ai tambele suka yi ba wani abu suka yi ba. Ita PRP tana so ta yi amfani da wannan tambelen da yayi da kuma yanda ya wurgar da jihar Katsina ya barta cikin tsananin masifa da yanda ya tsallake ya barta ya dawo bai ba gane ma me take ciki ba. Saboda ya kamata a ce yanzu a matsayin muna da shugaban kasa mu samu wani abu wanda zamu ga lalle mun fita daban. Gwamna shi ma tambele yake yi. So mu bugu biyu ne muka samu shugaban kasa daga wurinmu tambele. Wasu ma dan jin zafin shugaban kasan suke kara kawo mana bannatoci da har-haren da ake yi dan jihar shugaban kasa ce dan yayi wani abu ko dan ya ji haushi ko dan ya biya musu bukatunsu sai zaman mana kaman mu abu ne wanda koma baya ne ma muka samu matsala.
Za mu zo mu tsandama cikin abubuwan da laifuffukan da kuke zargin Buhari.
Wannan shine kashin farko na wannan muhawara da muka kawo muku a tsakanin yan takarar gwamna guda biyar na jam'iyyun APC, NNPP, SDP, PRP da kuma PDP a yayin da ake zuwa wannan zabe na bana a jihohi daban-daban a Najeriya. Na Allah ya kammala na wacce zamu da mu ci gaba da wannan muhawara din inda daga cikin abubuwan da za ku ji hadda cece-kucen da ya kaure dangane da shin tsakanin APC da PDP waye bata Najeriya da sha'anin cin hanci da rashawa da kuma kamata tashi ta shankulin da take fama da su. Sannan kuma za ku ji ikirarin da PDP take a cikin wannan muhawara na cewa duk cigaban da aka samu a Najeriya ita ta kawo shi ba wata jam'iyya ba. Ina kuma maganar aƙidar siyasar Ubangida a kwata har yanzu da za mu kawo muku wannan a kashi na biyu na wannan muhawara rana wata yau. Yanzu a madadin su baƙin namu Muhammad Umar Bago ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a Niger da Haliru Jika ɗan takarar gwamna a Bauchi a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP da Umar Ardo ɗan takarar SDP Adamawa da Jamilu Juno ɗan takarar PRP Katsina da kuma Sadiq Wali wanda kamar da muka ce a lokacin da aka ɗau shirin shi ne ɗan takarar PDP amma yanzu an canja shi a can jihar Kano. Yanzu a madadinsu da kuma Nasiru Adamul Hikaya da ya taimaka wajen haɗa hancin waɗannan 'yan takara ɗin, Ali Mustapha Sokoto ne a Washington kuta lafiya.
To masu sauraro sai ayi mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba. To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da tsaya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Carl Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.